أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي كسان شواء ونفلي دا مكي تتناوى أكن جدا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم للي الله يدوك جدا من زن الله صلى الله عليه وسلم يا شرفاشي tunda ya ambaci matansa da ambato mai kyau a cikin alqur'ani akwai ayoyi da suka zo a cikin alqur'ani musamman cikin suratul ahzab da Allah mataukin sarki yayi ta bayani akan matan annabi wa man yaqanut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa atadna laha rizqan karima Allah ce ya nisa annabi kun ga matan annabi kenan lastunna ka ahadin minan nisa'i in taqaytunna فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا دك اكما تنبني وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا دك وانا اكما تنبني صلى الله عليه وسلم بايان wannan Imam Ibn Kathir Allah madaukin sarki kara masa rahama yake cewa wannan ayoyi gaba ɗaya Allah yayi wa'azi ne wa mata Annabi sallallahu alaihi wasallama tunda sun zabi Allah sun zabi manzon Allah kuma sun tabbata a cikin gidajen su na aure ya bada labari akan hukunce-hukunce da suka kebance su da kuma irin matsayi da Allah ya tanadar musu saboda kasancewarsu da manzon Allah da kuma lada da zai ba su ya daukaka su da samu musu gidan aljanna suna da matsayi fauka manazilu jami'ul khalaiq matsayin su yafi dukkan halittu gabaki daya wannan ladabi ne da ubangiji ya umarce mu da mu yi musu bayanin hukunci ko bayanin falalarsu ana nuna mu bi su ne mu yi musu da'a mu girmama su alhamdulillahi dukkan mutumi na arziki mutumin kirki mai musulunci na kwarai ba gurbataccen musulunci ba ba za ka je na zagin daya daga cikin matan annabi ba ko daya sam dan duk wanda ya zagi matar annabi kamar ya zagi annabi ne yayi duk wanda ya tozarta matar annabi kamar ya tozarta annabi ne yayi yanzu mutun ne waye cewa yana son ka yazo ya ta zagin matarka yana ta bata matarka yana ta mata sharri yana ta mata makirci yanzu anya yana son ka da gaske so kaga wannan akwai hadari kwarai da gaske Allah ya kiyaye mu matar annabin nan suna nan da yawa sun kai mace guda 10 kamar yadda malamai suka yi ta fada daga cikin su akwai Khadija bintu Khuwailid Al-Qurashiyya akwai Sauda bintu Zam'a ita ma al-Amiriyya al-Qurashiyya akwai Aisha bintu Abi Bakr as-Siddiq as-Siddiqa akwai Hafsa bintu Umar akwai Ummu Salama ita ce Hindu bintu Abi Umayya al-Makhzumiyya sannan akwai Zainab bintu Jahash al-Asadiyya akwai Zainab bintu Khuzaima al-Hilaliyya mukula da wani abu guda matan Annabi Zainab din guda biyu ne akwai Zainab bintu Jahash al-Asadiyya akwai Zainab bintu Khuzaima al-Hilaliyya akwai Juwayriya bintu al-Harith al-Khuzaiyya akwai Safiya bintu Huyay ibn Akhtab akwai Ummu Habiba ita ce Ramla bintu Abi Sufyan akwai Maimuna bintu al-Harith akwai Mariyatu al-Qibtiyya wannan a cikin bayi kenan akwai kuma Raihana ita ma a cikin bayi duk akwai sabani akanta jama'a waɗannan sune matan Annabi guda 13 wanda da yawa yawan malamai sun ambace su Allah ya kara musu rahma shin matan Annabi sallallahu alaihi wasallama a gidansu da ya zauna tunda muna magana ne akan gidan manzon Allah shin guda nawa ne wanda dai riwaya ta tabbata babu sabani shine manzon Allah ya auri mata guda 11 dukkan su kuma ya tare da su mata 11 kuma dukkan su ya tare da su ya auri wasu wanda bai tare da su ba nace tarewa anan ina nufin wato saduwa ta aure daga cikin waɗanda aka yi sabani akan su malamai suka ce 11 nan dai an yi ittifaki amma 13 nan akwai sabani wasu ma sun ce ma matan Annabi 15 ne akwai waɗanda ma suka ce ma matan Annabi 18 ne duka Allah ya halatta masa ko guda nawa ne sallallahu alaihi wa sallama to amma sun ta sabani wajen ambatan sunan nikin su. Annabi dai ya zauna da guda 11 rus a take lokaci guda, ya rasu ya bar guda 9 a bayansa sallallahu alaihi wa sallama. An yi sabani dangane da wata daga cikin wato matan Annabi din, kamar Raihana da muka faɗa, wasu kuma sun ce Raihana, wasu kuma suka ce Ummu Sharik, cikin wannan bayi din wanda ake irga su a hada su zama cikin 13 din. Wasu sun ce Raihana din nan baiwa ce, ita kuma Ummu Sharik Annabi bai aure ta ba, ita ce matar da ta zo ta bayar da kanta ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Ta ce ya Rasulullah, ina baka kaina da kaina. Wata rana ne manzo Allah yana zaune a cikin sahabbai, kawai sai ga wata mace ta zo ta miƙe, ta ce ya Rasulullah, wahabtu laka nafsi, na baka kaina da kaina. Sa'ada an-nazar ilayha wa sawwaba, annabi ya kalle ta sama da ƙasa, ya kifa kai, ya shiru bai ce komai ba. Wani daga cikin sahabbai sai ya ce ya manzon Allah, ka bani ita in baka da bukata. Wajniha ya Rasulullah, wannan mabukaci ne kenan. To malamai sun ta magana akan wannan hadisin, na farko dai cewa ashe ya halatta mace ta zo ta bayar da kanta ga wani namiji, suka ce ya halatta amma ya shafi Annabi shi kadai khususiya ne. Ma'ana kada wata dan san wani miji ko san wani saurayi ta ce ta bayar da kanta da kanta saboda Allah sadaka, fi sabilillahi biduni sadaq, bai halatta ba. In an ce bayarwa, ana nufin babu sadaki. Bai halatta mace ta bayar da kanta kyauta sadaka ga wani ba tare da sadaki ba. Abinda ake yi a da a gargajiya wai auren sadaka, babu sadaki, wannan kuskure ne, ba daidai ba ne. Dole sai an ba wa mata sadaki, don Qur'ani ya ce wa atun nisaa sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Wajibi ne bayar da sadaki, tilas ne. Can kuma khususiyar Annabi ne mace ta zo ta ba da kanta, kamar yadda Allah ya ce imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi, idan mace mu'mina ta ba da kanta ga Annabi, in arada an-nabi an yastankihaha, in Annabi ya so ya aure ta, khalisatan laka min dunil mu'minin, wannan specific to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana khas ne, an kebancewa Annabi shi kadai ne, kada wani ya zo ya ce wata mace za ta ba da kanta gare shi. Malamai sun yi ittifaki cewa cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suke Qurayshawa, akwai wanda ba Qurayshawa ba. Biyar daga cikin su ko shida daga cikin su mata ne wato cikin Qurayshawa. Akwai Khadija bintu Khuwailid, ba Qurayshiya ce. Sauda bintu Zam'a, ba Qurayshiya ce. Ummu Salama ita ce Hindu bintu Abi Umayya, ita ma ba Qurayshiya ce. Aisha yar gidan Abubakar, ita ma ba Qurayshiya ne. Hafsa yar gidan Sayyidina Umar, ita ma ba Qurayshiya ne. Ummu Habiba, Ramla bintu Abi Sufyan, ita ma ba Qurayshiya ne. Waɗannan mata guda shida cikin matan Annabi dukkan su Qurayshawa ne. Akwai kuma Larabawa kawai waɗanda ba Qurayshawa ba da Annabi ya aura da wasun su. Akwai Zainab bintu Jahash, Balarabi ya ce ba Qurayshawa bane. Maimuna bintu Al-Haris, Balarabi ya ce ba Qurayshawa bace. Zainab ɗayan bintu Huzaima, ita ma Balarabi ya ce ba Qurayshawa bace. Juwairiya bintu Al-Haris, ita ma Balarabi ya ce ba Qurayshawa bace. Sannan daga cikin Banu Isra'ila ya auri guda ɗaya, ita ce Safiya bintu Huyay ibn Akhtab, wanda babanta ba Yahudi ne, babban ba Yahudi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta bayan an je Khaybar. So waɗannan jama'a su ne suka haɗu, suka yi wato collectively a haɗe, su ne suka haɗa gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da muke magana a kai. So yanzu za mu ɗauko ɗaya bayan ɗaya cikin wato su gidan Annabi ɗin sallallahu alaihi wasallam, don mata su ne gida. Mata su ne gida, inda su gida akwai shi, in babu su babu gida. Ya za za ga mutum idan bayi da mata ko mun wadata, sai ka ji an ce ai bayi da gida ai, saboda ga wadata, amma kuma ko gidajen sa sai a ce bayi da gida saboda bayi da mata a gidan shi. Amma idan yana da mata, ko da a gidan haya yake, ko gidan ƙasa ko gidan kara, za a ce yana da gida, ya tafi gidansa wajen iyalinsa kenan. Wannan yana nuna mana muhimmancin wato mu gane muhimmancin yin aure, wadda abu ne mai kyau kuma alkhairi ne. Manzo Allah ya ce annikahu sunnati, aure sunnata ce. Faman raghiba an sunnati fa laysa minni, duk wanda ya kyamaci sunnata baya tare da ni. Khadija bintu Khuwailid ita ce ta farko cikin matan Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Za mu yi bayani akan yaya aka yi ta aure Annabi sallallahu alaihi wa sallama. 'Ya'yanta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mazajen da ta aura kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yaya aka yi mata aure shi din sallallahu alaihi wasallama, da sabanin malamai da aka yi shin tsakanin Nana Khadija da Nana Aisha waye tafi wata. Duk insha Allah ta'ala zamu tattauna a cikin wannan fili na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ita dai Khadija, ita ce Khadija bint Khuwailid, Allah ya yarda da ita, ibnu Asad ibnu Abdul Uzza ibnu Qusay al-Asadiyya al-Qurashiyya, khairu nisa'il alamin, mafi alkhairi a cikin matan talikai gabaki daya, duk matan duniya ba wanda ya fita alkhairi, kamar yadda annabi ya faɗa. Ana mata alkunya da Ummu Hind, alkunyata Ummu Hind, mahaifiyarta sunanta Fatima bintu Za'ida, mahaifiyar Nana Khadija sunanta Fatima bintu Za'ida, Fatima bintu Za'ida bin Jundub al-Amiriyya Baquraishi yace, Allah ji kan Nana Khadija, Allah ya mata rahama. Mahaifinta Allah ya masa rasuwa tun lokacin jahiliya, mutum ne mai ɗaukaka ƙwarai, mutum ne kuma mai matsayi ƙwarai a cikin wato ɗan uwansa, a cikin al'ummarsa da yake rayuwa a wannan lokaci ɗin. Nana Khadija an haife ta tun kafin shekarar giwa da ake faɗa, kafin a yi shekarar giwa da shekara 15, wacce shekara ce Amulfil, shekarar da Abrahata ya zo zai rushe ɗakin Ka'aba, da Allah tabaraka ta'ala ya hana shi, bai ba shi dama ba, da Allah ya saukar da alamtar kaifa, fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. To kafin ai wannan waki'a ta arushe ɗakin Kaaba daga Abrahata, da shekara 15 an haifi Nana Khadija, Allah ya yi mata rahama ya ƙara yarda da ita. Lallai tana da kusanci ma da dangantaka din da Annabi sallallahu alaihi wasallam, da aka bi nasaba, da aka bi ainihin wato diddigi, sai aka sani, sai aka samu cewa ashe tana da alaka ma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kusa. A cikin dai tana daga cikin matan Annabi, tana daga cikin wanda take mafi daukakan nasaba. Ta hadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kakannin manzon Allah wanda ake ce da shi Usayyu, kakan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin nasabar manzon Allah akwai Usayy, to wannan shi ma kaka ne ga ita Nana Khadija. Ta bangaren uba, mahaifi, ita ce ta biyu da tafi kusanci da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin matansa. Kuma Annabi bai auri wata mace cikin zuriyar Usayyu ba, in ba Ummu Habiba ba, Ummu Habiba bint Abi Sufyan, ita ma sun hadu a wajen wannan wato Usayy din. Allah ya kara mata yadda, Allah ya yarda da ita. Khadija sun hadu a Husay, a Qusay, ita ma haka Ummu Habiba sun hadu a kan wato Abdul Manaf ibn Qusay. Sauran matan Annabi sallallahu alaihi wasallama suna haduwa ne da shi a kan bayan shi Qusay, shine Murra kenan da ake fada sauransu. Wannan yana nuna mana ashe akwai nau'i na dangantaka ko ya yake tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da matansa. Nana Aisha, ai Nana Khadija, mace ce wadda ta tashi gaskiya cikin gata kwarai, kuma tana cikin sharafa, tana cikin wadata gaskiya. Akwai Allah ya bata arziki, mace ce amma mai arziki, tana da kuɗi kwarai da gaske, tana da kuma dukiya, shi yasa ake ce da ita kuma mai tsarki. Bayan dukiya da arziki da Allah ya bata, kuma Allah ya bata wato kamewa, tana da iffa, ta kame kanta, shi yasa tun a jahiliya suke ce da ita at-tahira, al-khadijatu at-tahira, Khadija mai tsarki. Ai kam lallai dama Allah ya tanadar da ita gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. A cikin mata dai Qurayshawa dai ba wanda ya kaita, ta rufe kofa, shi yasa Annabi ya ce sayyidatu nisa'il alam, mace ta farko da Annabi ya fara aura a matsayinta na bazawara. Kun ga da ba dan tana da kima, tana da daraja, tana da tsada ba, ai ko lalle manzon Allah da ba zai aure ta ba a matsayinsa na matashi wanda bai taba yin aure ba. Kuma ci ita ce ta farko da ta fara musulunta a cikin mata, Nana Khadija, Allah ya kara mata yadda. Wasu ma malamai suka ce lam yataqaddam harajulun wa lamra'a, ko mace ko namiji ma ba wanda ma ya gabaci Nana Khadija. To ya aka yi Nana Khadija ta aure Annabi sallallahu alaihi wasallam? A nan Annabi ya aure ta, malamai sun faɗa riwaya da tafi inganci yana da shekara 25, haka kuma ita ma tana da shekara 25. Ya aure ta bayan ta aure maza guda biyu, kamar yadda muka yi bayani a baya. Akwai Abu Hala shine Hindu Ibn Nabbash Ibn Zurar At-Tamimi, wannan ta aure shi, ya kuma sun haifu tare da ita Nana Khadija yaya guda biyu. Akwai Hindu, akwai Hala. Bayan wannan ya rasu shine mijinta na farko. Bayan ya rasu kuma sai wani ya aure ta da ake ce da shi Aqiq Ibn Abid Ibn Abdullah Al-Makhzumi, ta haifa masa yarinya da ake ce da ita ma Hindu, amma dai bai dade ba, auren su bai dade ba sai Allah ya masa rasuwa. So anan zamu dakata, zamu je a fitar da bin lokaci insha Allah sai mun sake dawowa. Jama'a barkamu da sake kasancewa a karo na biyu. Muna magana akan mazajen da suka aure Nana Khadija kafin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. So manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, saboda daraja wannan mata da kimarta, ya fifita ta, ya aure ta, duk da cewa bazawara ce, kuma amma tana da matsayi da darajar da ta cancanta, ta mafi ƴan mata bila adadin. Ya aka yi aure ta, wato ita Nana Khadija ita ce ta fara neman Annabi din, kuma da riwaya ta zo. Kyawawan ɗabi'un manzon Allah, kyawawan halayensa da tada ta kwarai da yake da shi, shine abin ya yaɗu kwarai da gaske, har ta samu labari ta gaba a taba samun wani yaro matashi da ya fifici abokanansa da sa'anninsa irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama. Ya zamanto shine a gaba, yana da kamalul khulqi da kamalul khalqi, cikakkiyar ɗabi'a da kuma cikakkiyar halitta, babu tawaya a tattare da shi, babu wani wata shi wanda ya kusa da shi ma. Ga nutsuwa sallallahu alaihi wasallama, ga himma sallallahu alaihi wasallama, ga juriya, ga hangen nesa, ga tunani tun yana yaro ba turo shi a matsayin Annabi ba. Tuntunin Nana Khadija ta samu labarin wannan bawan Allah, sai ta samu wata ƙawarta da ake ce da ita Nafisa, ta aika ta, ta je ta biyo mata kadin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta kai labarin ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita wannan Nafisa mace ce mai basira, kwarai, mai hankali, sannan kuma ita ce ta zamanto wasita kenan tsakanin wato matar da mijin. Wannan baiwan Allah tana zuwa ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ta ce arsalatni ilaika Khadija. Nana Khadija ita ta aiko ne zuwa gare ka, manzon Allah bai san me ake ciki ba. Ta ce kai ukhbiraka ala lisaniha, ko al lisaniha, in baka labari kamar daga harshenta, kamar daga bakinta. Ta ce na gaya maka, inni qad raghibtu fika, ni nayi sha'awa, ina son ka, ina kuma kaunar ka, liqarabatika minni, saboda kana da kusanci da ni. Nayi muku bayani dangane da kusancin da Annabi yake da shi da Nana Khadija ta hanyar wato uba, wato kaka da suka haɗu na Qusay. Tace kuma kana da sharafa fi qaumika wa amanatika inda wa husnu khuluqika wa sidqu hadithika, kana da amana, kana da kyakkyawar ɗabi'a, kana da wato gaskiyar zance. Wannan shi yasa naga ina son ka da aure. Jama'a, waɗannan ɗabi'u su ne abinda ake so dukkan wani namiji ya sifanto da su, kuma shi ne abinda mace ya kamata ta sa ta lura idan za ta aure namiji. Ya laita ina ma da iyayenmu mata za su lura da wannan su huta. Yanzu anan ku lura da wani abu, menene Nana Khadija ta gani a tare da manzo Allah ta ce tana son sa? Amana. In za ki aure namiji, ki kokari ki aure mai amana, riƙon amana na zance, riƙon amana na dukiya, kuma babbar amana ke ɗin ke ce amanar. shin in aka dauke ki aka danka ki a hannunsa zai rike amana ko zai tozarta? Akwai waɗanda suke wulakanta mata, kin ga wannan bai da amana. Akwai waɗanda suke cin mutuncin mata, kin ga wannan bai da amana. So bai kamata ki aure irin wannan mutumin ba. Sidqul hadith, daga cikin sifofin da mace ya kamata ta nemi miji ta aure shi ya zama mai sidqul hadith, sadiq ba kadhib ba, mai gaskiya. Kar ki aure makaryaci, idan kika aure makaryaci wallahi ba za ki ji daɗin zama da shi ba. Matukar kika kuskure ka aure makaryaci ba za ki taɓa gane kansa ba, kullum zai zo ya miki ƙarya. Kuma kin ga dai makaryaci kan ai ga hanyar da ya kama, hanya ce ta taɓewa, hanya ce ta halaka. Bayan wannan, kyakkyawan mu'amala, wanda za ki aura ya zama yana da good relationship, kyakkyawan alaka, human relation mai kyau tsakaninsa da abokanansa da makota da 'yan uwa da dangi. Akwai mutumin da iyayensa baya shiri, don me za ki aure shi? Akwai mutumin da baya uban shi magana, don me za ki aure shi? Uwarsa ta tsine masa albarka saboda baya da kirki, me yasa za ki aure shi? Abokanansa ba wanda yake faɗan alheri a kansa, saboda yana da kuɗi za ki aure shi? Kenan daga cikin bincikon da iyaye ya kamata su yi da su mata da za a aure su, lalle ki rinka bincika mutumin da yake yana da wannan kyakkyawan amana din, yana da gaskiya, yana da kyakkyawar alaka da shi da 'yan uwansa. Sidqul hadith kenan, wanda ita na Aisha wato take lissafawa cewa saboda su ne taga take son Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu na gaba, wannan kuma yana nuna mana ashe babu laifi dan mace ta ga wani tana so ta aure shi, ba laifi bane ba, ta yi masa magana, halal ne. Yayin da kika ga wani kina son sa, kice kina so, ba laifi bane, musamman a lokacin da yanzu maza suke tsada, suna da wahala sha'ani samun namiji na kwarai, yana da wahala. So amma da yawa yawan abin da yake hana mata su yi wannan gudun wulakanci da tozartarwa, tabbas akwai wanda ba su da hali mai kyau. Idan mace ta neme su sai sun yada ta a duniya duka, sai ta faɗa su ce ta neme su, sai kuma daga ƙarshe sun neme ta, ta neme shi, kuma da ƙarshe ba zai aure ta ba, ya wulakanta ta, ya tozarta ta, wannan yake hana mata su yi wannan. Amma kuma shi mutumin kirkin da aka ce ki neme shi, tunda an ce yana da sidqul hadith, yana da amana, kin ga kenan ba zai wannan ba yi. So duk wacce ta ga wani ta ga ya dace, tana ganin za ta iya rayuwa da shi, kuma zai rike mata amana, zai taimake ta a aure, kar ki duba kuɗinsa, kar ki duba sarautarsa, kar ki duba mulkinsa, kar ki duba ƙarfinsa, kar ki duba ƙwarinsa, kada ki duba surutunsa, kada ki duba rigarsa, kada ki duba gidansa, kada ki duba motarsa, ki duba addini wal khuluq, addini da ɗabi'a, addini da ɗabi'a. Haka Annabi ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, aw tarwar fasadun arid. Idan yazo muku wanda ku yadda da khuluquhu wa dinahu, addininsa da ɗabi'arsa, ku aura masa yarku. Manzo Allah ce idan ba ku yi haka ba, za a samu fitina a bayan ƙasa da fasadi mai girman gaske. Wannan su ne abin da ya kamata mu sa ido mu lura yayin da zamu aura da 'ya'yanmu, ko mu zamu aura, ko mu zamu aura, ko zamu aurar, ko zamu aura. Annabi ya ce fazfar bi dhati dini taribat yadaka, hadith Imam Tirmidhi. Karibauta, karibata da mai addini sai ka samu albarka. Duk wanda ya auri mace mai addini albishirinsa, duk wanda ya auri mace dan addininta insha Allah zai samu riba a aurensa. Duk wanda ko ba addinin ya bi ba yayi auren, to kuma sai ya jira sakamakon da zai iya samu, sai dai kuma in yayi ta aiki ya gyara, ya dora ta akan addini. Jama'a, wannan shine abubuwan da Nana Khadija Allah ya kara mata yarda ta duba ta gani akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ta nemi ta kasance tare da shi a matsayinsa na mijinta, su ci gaba da rayuwar aure duk da cewa tana da yawan shekaru. Wannan labari ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ji, sai ya ce to bari ya je ya gaya wa iyayensa. Sai ya tafi wajen bafaninsa Abu Talib, ya gaya masa da Hamza ibn Abdul Muttalib, duk ya ba su labari, kuma sai suka yi muwafaka, suka ce sun amince, sun yadda. Haka Abu Talib babban shi ya tafi tare da shi, da shi da Hamza suka tafi wajen iyayen Nana Khadija dan a daura auren Nana Khadija da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Shi sama Abu Talib din da yazo shi hudu ba a lokacin da za a yi wannan aure din, ya hudu ba yake ba da labari yake cewa lalle mun gode wa Allah da ya sanya mu cikin zuriyar Annabi Ibrahima da kuma shukar Annabi Isma'il, kuma ya sanya mu cikin masu kula da dakin Allah, sannan masu kula da harami suke jagorantar harami, sannan kuma ya azurta mu da daki mai matsayi, mai daraja, mai aminci. Sannan mun gode wa Allah da ya sanya mu masu hukunci akan mutane. Yace thumma inna ibna akhi hadha Muhammad bin Abdullah, yake ga wa iyayen na Khadija dan wannan dan uwana Muhammad dan Abdullah, wato babu wani wanda za a auna nauyin sa tare da shi a ce wai daidai da shi yake, kun ci sa'a kun dace, kun samu dan da ba wanda ya fi shi. Allahu akbar. Yace duk da cewa bai da dukiya, wa in kana fil mali qallan, duk da cewa bai da dukiya, fa innal mala dhillun za'ilun wa halun ha'ilu, dukiya inuwa ce mai gushewa. Yace kada ku damu, dan mu bashi da kudi bai da dukiya, amma ku sani cewa dukiya wallahi inuwa ce mai kaucewa. Lokacin da kake karkashin inuwa yanzu anan, kana karkashin inuwa yanzu anan, insha Allahu bayan wani lokaci, wasu awanni zaka nemi inuwan nan ka rasa, to haka dukiya take. Duk yanda kake cikin ni'ima, cikin dukiya, to wallahi wata ran zaka nemi ta ka rasa. Dayan biyu, ko dai ta kare a duniyar, ko kuma ta kare saboda mutuwarka, wal iyazu billah. To za mu dakata anan saboda kurewar lokaci, sai mun sake dawowa insha Allahu ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.